locaux, au quotidien, c'est sur ta route.
Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Naija.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samu wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da sabawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. 081-82-30-1-2-4. To bari mu shiga cikin shirin.
Masu sauraro, barkanku da kasancewa tare da mu a labarinmu na 12 na shirin True Crime Naija. A yau za mu kawo muku labarin wata jarumar mahaifiya da ‘yarta wacce aka keta wa haddi a makaranta. Wannan labarin yana ɗauke da wasu kalamai da suka shafi baligai kawai. Sai a yi hattara.
Baƙuwarmu ta wannan makon ita ce jarumar nan da muka gayyato muku kwanakin baya. Wato Antonietta Kalunta ta cikin fitaccen fim ɗin nan na The Milkmaid. Malama Antonietta, barka da zuwa shirin True Crime Niger.
Masu sauraro, barka da kasancewar mu tare. Da fatan za mu ji daɗin shirin baki ɗaya.
A yau za mu kawo muku labarin wata yarinya wacce ta yi wani zane da ya fasa ƙwai. A ranar da ta kasance Litinin 28 ga watan Nuwamba 2016, Bella tana zaune a kujera a ofishin likita. Mahaifiyarta ta kawo ta wurin likitan da sanyin safiya, kuma tunda suka isa ofishin likitan ke yi mata tambayoyi.
Likitan ta miƙe, ta ɗauko farar takarda da alƙalami, ta ajiye su a gaban Bella. Ta jawo kyamara ta saita ta yadda kyamarar za ta ɗauki duk abin da Bella za ta yi. Ta danna madannin recording, sannan ta umarci Bella da ta fara zane.
Bella ta kalli mahaifiyarta. Mahaifiyar ta koyar da ita muhimmancin amayar da abin da ke cikin ranta a kowane lokaci da kuma illar zurfin ciki. Kuma Bella tana da kusanci da mahaifiyarta ta yadda duk wani abu da ya shige mata duhu wurinta take nufa.
A dalilin haka ne da Bella ta ga murmushi a fuskar mahaifiyarta, sai ta ɗauki hakan a cewa mahaifiyarta ta amince ta yi abin da likitan take buƙata.
Matan suka zura Bella ido, suna kallonta a yayin da ta ɗauki alƙalamin ta fara zane a takardar. Idansu bai kauce daga kanta ba har ta gama zanen ta ajiye alƙalamin.
Sannu a hankali mahaifiyar Bella da likitan suka nufi wurin da Bella take zaune, suka ƙurawa abin da ta zana idanu.
Nan da nan likitar ta saki baki cikin kaɗuwa da razana da tsananin mamaki ƙarar a fuskarta. Abin da ta gani ne girgiza ta matuƙa gaya.
Ai, ko kai ne kaga abin da Bella ta zana, hankalinka sai yayi matuƙar tashi. Kai, ina tunanin ma a kan layi nake idan na ce numfashinka ma sai ka yi ƙoƙarin taro shi. Wato ba wani abu Bella ta zana ba, face al'auran namiji.
Tabbijin.
Kuma dududu Bella ɗin da ta yi wannan zanen yarinya ce mai shekaru 2 kacal. Barkanku dai masu sauraro, sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadeja.
Kuma wannan labarin zai iya ceton rayuwarku.
Sunan Bella da Zara ba sunayensu ne na ainihi ba. Mun yi amfani da waɗannan sunayen ne a wannan labarin domin kare su daga tsangwama ko surutai barkatai.
Da rana tsaka, a wata rana da ta kasance ɗaya daga cikin ranakun aiki, Zara tana tafe cikin motarta akan hanyar dauko yaranta daga makaranta kamar yadda ta saba a kowane lokaci.
Tana tukin ne dai, amma hankalinta ya rabu gida biyu. Tunaninta ya tafi kan wani littafi da ta karanta mai suna No, Don't Touch Me There, ma'ana kar ka taba ni a can, wanda Nomthi Odukoya ta rubuta.
Ba ta jima da karance littafin ba, kuma tunanin da take yi shine ta yadda za ta yi amfani da ilimin da ta koya a ciki domin ta kare ƴaƴanta mata daga sharrin masu ketawa yara haddi.
Zara tana da ƴaƴa mata guda biyu, sannan Bella wacce ita ce karamar shekarar ta biyu da wata 11, ɗaliba ce a sashen renon yara a makarantar Chrisland.
Bakin Bella ya buɗe da wuri domin yawancin sa'anninta ta kere su a yin magana. Tana da kaifin basira da wayo, daɗin daɗa ba ta da zarfin ciki. Mahaifiyarta na matuƙar alfahari da ita.
Tana waɗannan tunane-tunanen ne ta isa makarantar su Bella. Ta ɗauko yaranta sannan suka nufi gida. A bisa al'adar Zara, duk lokacin da yaran suka dawo gida daga makaranta, tare da ita suke shiga bayi, ta taya su cire kayan makarantar su canja zuwa na gida.
To a wannan karan ma abin da ya faru kenan. Tana cikin bayin da Bella tana taya ta cire wandanta, cikin hira irin ta ƴa da uwa. Sai ta yi nuni da wurin al'aurar Bella, ta kuma furta mata cewa kar ki yadda wani ya taba miki wiwi.
To amma fa sai allura ta tono garma, domin Zara kwata-kwata bata shirya wa kalaman da suka fito daga bakin ƴarta ba.
Nan take Bella ta sanar da mahaifiyarta cewa
ya sa wiwi ɗinsa a cikin wiwi ɗina.
Me? O ni Asu, an yi gudun gara an faɗa zago. Shi wa?
Bana tantamar cewa irin wannan yanayin shi ne wanda Zara mahaifiyar Bella ta shiga. Gamewa ta yi gaba ɗaya kamar wacce aka kwara wa ruwan ƙanƙara. Komai nata ya tsaya cak.
To kasancewar Bella ƙaramar yarinya ce, Zara ba ta yi mata amfani da kalmar al'aura, gaba ko kuma farji. Yawancin lokuta tana yi wa kalmomin basaja da cewa wiwi kawai.
Zara ma'aikaciya ce a wani lokaci baya, amma ta ajiye aikinta domin ta mayar da hankalinta da ƙarfinta kan kula da gida da kuma ƴaƴanta.
Kuma ba ta yi yunƙurin ɗaukar direba ba saboda zirga-zirga, domin hankalinta ya karkata kan ita ta ɗauki ɗawainiyar yaranta da kanta domin kare su daga sharrin keta haddi ko irin wannan aika-aikar.
Sai kuma gashi duk da wannan matakan da ta ɗauka, ƴarta Bella ta furta mata kalmomin da bata taba tunanin jinsu daga ƴaƴanta ba.
Zara ta yi ƙoƙarin daidaita tunaninta, ta kuma jawo nutsuwa, sannan ta kawar da razanar da ke fuskarta. Cikin sanyin murya ta tambayi Bella, wa ya sa wiwinsa a cikin naki?
Bella ta yi shiru bata amsa tambayar mahaifiyarta ba, domin kuwa a nan gizo yake saka. Zara bata yi ƙasa a gwiwa ba, ta sake tambayar ta cikin tausan murya.
Kin san shi?
Bella ta gyaɗa kanta alamar A.
A ina ya aikata haka?
A makaranta.
Turƙa shi, ana zaton wuta a maƙera, sai gashi ta tashi a masaƙa. A makaranta fa?
Eh, a makaranta fa, wurin bayar da tarbiyya shi ya zama wurin wargaza tarbiyyar.
Daga ƙarshe dai da Bella ta ga ba sarki sai Allah, shirinta kuma ba zai sa mahaifiyarta ta daina mata tambayoyi ba, sai ta faɗa mata cewa Adeboyega Adenikan shi ne malamin da ya yi mata wannan aika-aikar.
A lokacin da al'amarin ya afku, shekarun Adeboyega na haihuwa 47, sannan malami ne da ke kula da duk wasu aikace-aikace na ɓangaren firamare a makarantar Chrisland.
Tabdijin shegen sama, kura ta hangibiri, ku ce babban malamin makaranta ne ma ya aikata irin wannan ta'asar? Babbar magana.
Ɗan sanda ya ga gawar soja. Bella ta furta cewa dalilin da ya sa bata sanar da mahaifiyarta a lokacin da al'amarin ya afku ba, shine barazanar da Adebo ya ga yayi mata na cewa muddin ta sake ta furtawa kowa abin da yake faruwa sai ya kashe ta
ba ita kadai ba sai ya hada da kowa na danginta duk ya aika su barzo
haba da walakin goro amiya nayi mamakin jin a baya kun furta cewa yarinyar tana da baki amma bata fadi abin da malamin yake mata ba Allah sarki ashe ya sorata ta shi yasa ta kasacewa ufan
kuma kin san yaro duk bakin sa idan aka yi masa barazanar kisa tsoro kama shi yake
ita dai zara a wannan lokacin gaba ɗayan ranta yayi duhu ya baci ta ma rasa me yake yi mata dadi ga bakin ciki da fushi na dalilin da yasa makarantar ta bari hakan ta fara da yarta
har ma ta fara zargin cewa ita ma da laifinta taya aka yi har bata gano faruwar hakan ba
sannan kuma fushin ta ya koma kan malamin da ya samu dama har ya afkawa yarta
nan da nan ta zabura ta dauki wayarta ta kira lambar mijinta wanda baya kasar a lokacin da bai amsa wayar ba sai ta aika masa sako ta WhatsApp ta sanar da shi cewa
wani ya keta wa yar mahaddi
sannan ta kira malamin ajin su Bella ta sanar da ita duk abin da Bella ta sanar mata cewa malamin da ke kula da bangaren primary ya keta wa yar ta haddi
ta kara da tambayar malamar ko akwai wani lokaci da ta bar Bella ta fito daga ajin ita kadai amma malamar ta furta cewa hakan bai taba faruwa ba
Sara na ajiye wannan wayar sai ta kira lambar malamar da ta aminta da ita Malamin na ɗaya daga cikin manyan malaman makarantar ta sanar da ita cewa Adebo yaga ya keta haddin yarta
amma ita ma malamar ta ke kasa-kasa ta ce sam Adebo yaga ba zai aikata wannan kwatankwacin hakan ba
aikin banza wai shafa lalle a duwawo zuciya ɗaya suka amfani da ita da za ta ce wai ba zai iya aikata hakan ba ya salam Dan Allah ku fada min cewa akwai waɗanda suka yadda da cewa Bella gaskiya take fada.
Eh to. Duk da cewa dai waɗannan malaman biyu da Zara ta yi wa magana ba su amince da cewa malamin da ake magana a kansa zai iya aikata hakan ba. Ita dai Zara ta yadda da cewa yarta gaskiya ta fada.
Zara ta kai Bella wurin likitan yara a asibitin Heritage dake kan titin Badore Road a Ikoyi jihar Lagos. Domin ta binciki lafiyarta likitan ta duba Bella ta kuma tabbatar da cewa lalle lalle akwai alamun rauni a farjinta wanda ya nuni da cewa an yi mata shi ta hanyar amfani da yatsu ko azzakari
tarkashi duniya ina zaki da mu
bayan wannan tabbacin da Zara ta samu daga wurin likita sai ta nemi lambar wayar Adebo yaga daga wurin ɗaya daga cikin malaman ta kira shi
wayar ta dan yi kara na wani lokaci sannan daga ɗaya bangaren aka daga Zara ta sanar da shi cewa ita ce mahaifiyar Bella sannan ta fada masa duk abin da Bella ta sanar mata
to amma kuma daga nan ne abin ya canja salo don Zara ta sanar da shi cewa kar ya sake yi wa Bella barazana idan kuma bai ji ba to za ta kai kara wurin hukumar makaranta
an yi bayi ba rufe kofa da barawo me hikiman yin haka
to Allah masani amma a cewa zaran anan ne Adebo ya ga ya sanar da ita cewa koma ta kai shi karar ba wanda zai yadda da zancanta a fusace ta ajiye wayar
duk da haka Zara bata huce fushinta ba dan haka ta sake daga wayar ta aika masa sako ta ja masa kunne kan cewa kar ya sake ya manta duk abubuwan da ta sanar da shi
a ƙarshe kuma ta sanar da shi cewa idan ma ya ga Bella a makaranta ba ta amince yi mata magana ba sai dai kawai ya daga mata hannu ya wuce
wannan shine kadangaren bakin tulu a karka a kar tulu a barka ka bata ruwa amma tsaya me ya hana ta cire Bella daga makarantar nan take
daga furucin da ta yi ta ce ba ta son Bella ta samu matsala da har za ta sa ta shiga damuwa tana tsoron kar sauran yaran makarantar su tsangwame ta kuma su mayar da ita a bar tsokana
bayan haka kuma ba ta son Bella ta ji rashin dadi idan waɗanda su suka daina yi mata magana kawai saboda ta fasa kai
eh to kuma duk da hujojin nata ba na yarwa bane amma dai gaskiya abun ne da kamar wuya. Ace ta san cewa malamin da yayi wa ƴar ta aika-aika yana makarantar tare da ƴar.
Kwarai kuwa. Dan haka Zara ta je makarantar Sibella domin halartar wani taro tare da waɗansu malaman makarantar. A taron ne malaman suka yanke hukuncin kai Bella wurin likitan makaranta domin ta binciki lafiyarta. Bayan sun je, likitan ta kuma duba ta, sannan ta sanar da su cewa ita bata ga alamun keta haddi a tare da Bella ba.
Daga nan ne likitar makarantar ta baiwa Bella takarda da alƙalami domin ta zana abin da ta ce a Devo ya ga ya sa mata a farjinta.
To a nan ne fa Bella ta zana azzakari, wanda hakan ba ƙaramin faduwar gaba ya sanya mutanen da ke cikin ofishin ba.
Zara na cikin waɗanda hankalinsu ya tashi domin ita a cewarta ma bata taɓa tsammanin cewa ɗarta ta iya zane ba, ballantana ma a ce wai ta zana azzakari.
To amma shi a ɓangaren Adeboyega ya musa wannan zancen, ya ce shi sam bai taɓa aikata hakan da Bella ba. A cewarsa ma mutum mara hankali wanda shedan ya zame masa jagaba shi kadai ne zai yi tunanin aikata wa ƴar shekara biyu haka.
Mahaifin Bella ya tambaya Adeboyega idan zai amince ya yi polygraph test, wato gwajin da ake yi ta hanyar amsa tambayoyi domin a gano idan wanda ake zargi yana da gaskiya.
Adeboyega ya amince cewa shi a shirye yake da yayi gwajin domin ya tabbatar yana da gaskiya.
Wannan gwajin wanda a wasu lokutan idan ba a kira shi polygraph ba ana kiransa da lie detector test. Wata na'ura ce da take auno ɗansu abubuwa a jikin ɗan adam, kamar blood pressure, bugawar zuciya, numfashi da dai makamantansu a lokacin da mutum ke amsa waɗansu tambayoyi.
Masana sun ce wannan gwajin na aiki ne ta hanyar yanayin da jikin mutum ke shiga a yayin amsa tambayoyin, domin yadda yanayin jiki yake a lokacin da mutum ke faɗar gaskiya ya bambanta da idan yana ƙarya.
Allah ɗaya gari bamban, kuna nufin cewa bugawar zuciya na canzawa ko kuma numfashi na canzawa?
Shakka babu. Kuma wannan na'ura abinda take lura da shi kenan. Zara da mijinta sun fara binciken wurin da za a yi musu gwajin. Sun ma fara tunanin su fita ƙasar waje su yi gwajin. To amma cikin sa'a sai suka samu wani kamfani a Lagos da za su iya yin gwajin.
Sun shirya tsaf, kuma Adeboyega ya je kamfanin a ranar da za a yi gwajin. Ma'aikacin ya yi masa tambayoyi da dama.
Ka yi jima'i da Bella?
Ya amsa, a'a.
Ta taɓa jikin Bella da sunan sha'awa?
Nan ma ya amsa da a'a.
Ka kasance tare da Bella ta wata hanya da bata dace ba?
A wannan karan ma amsar dai a'a.
Bayan shuɗewar wasu lokuta sakamakon gwajin ya fito.
To rana dai ba ta ƙarya.
Sai dai uwar ɗiya ta ji kunya.
Sakamakon gwajin ya nuna cewa Adeboyega ƙarya yake.
Dama ramin ƙarya ƙurare ne. Ya kamata hukumar makaranta ta hanzarta kurarsa.
Eh, duk mai cikakken hankali zai yi tunanin hakan ce za ta kasance. To amma fa ba hakan ce ta fara ba.
Sabanin wannan tunanin da kika yi, hukumar makaranta ta sanar da Zara cewa za ta yi bincike akan al'amarin, don haka za ta ji daga gare su.
Zara ta jira amma shiru bata ji komai daga wurinsu ba. Sai wata antinta ta bata shawarar kawai ta je ofishin public defender ta kai ƙara. Ofishi ne wanda gwamnati ta tanada ga waɗanda aka zalunta don bin diddigin haƙƙinsu.
Zara ta kai rahoto ofishin na public defender, daga nan kuma ta je ofishin jami'an tsaro da ke area F a Ikeja ta bayar da jawabi.
Barka, ba mamaki wannan zai jawo hankalin makarantar kuma ya sa su ɗauki kes ɗin da muhimmanci, ba rikonsa ƙainar kashin da suka yi masa ba.
Ƙwarai kuwa, domin hukumar makarantar sun sanar da Zara cewa za su kori ba Adeboyega kaɗai ba, har ma da malamar ajin su Bella za su kuka.
To amma maimakon su cika alƙawarin da suka yi, kawai sai suka canja masa makaranta zuwa wani reshen daban. Ita kuma malamin ajin su Bella babu wani hukunci da aka dauka akanta.
Subhanallah. Wannan ba karamin bakin ciki zai kara wa Zara ba.
Sosai ma kuwa. Kuma bayan haka ma tana cikin fargabar abin da zai iya faruwa da sauran yaran idan dai har ta yi shiru ta ki daukar mataki.
Abin da ya kara mata karfin gwiwa shine sauran jawabin da Bella ta karasa fada mata wanda bata yi su tun da farko ba. Wannan shi ya kara hura wutar san ganin an yanke masa hukuncin da yayi daidai da laifinsa.
Yanzu duk bayan waɗannan abubuwan da kuka faɗa a baya, akwai ƙari?
Ƙwarewa ma kuwa. Jaridar Premium Times ta ruwaito cewa bayan Bella ta ga cewa babu abin da ya same ta bayan da ta faɗa mahaifiyarta abin da ya faru, sai ta saki jiki ta sanar da mahaifiyarta sauran abubuwan da ya yi mata.
Bella ta furta wa mahaifiyarta cewa Adeboyega yana sa bakinsa a farjinta, kuma yana nuna mata hotuna da fina-finai na batsa, sannan kuma yana sa ita da kawayenta suna wasa da junansu.
Kai, wannan wace irin barna ce haka?
Ai, nan da nan ba shiri Zara ta cire duk ƴaƴanta daga makaranta.
An gurfanar da Adeboyega a gaban kotu a ranar 29 ga watan Janairu 2018.
A ranar 6 ga watan Fabrairu 2018, wata tsohuwar jami'ar jin kai da kula da walwalar jama'a ta ba da shaida a kotun, inda ta sanar da kotu labarin da Bella ta bata na yadda Adeboyega ya keta mata haddi.
A ranar 29 ga watan Yuni 2018, Dr. Oluwatoyin Olayoye, wata ƙwararriyar likita da ta bayar da shaida cewa sakamakon gwaje-gwajenta sun nuna cewa raunukan da ta gani a farjin Bella sun samu ne ta hanyoyi ɗaya daga cikin uku.
Ko dai wani ya yi amfani da al'aurarsa ya ratsa farjinta, ko kuma ta hanyar yin amfani da yatsu, ko kuma dai amfani da wani abu makamancin haka.
Kun san ba za a yi tuya a manta da albasa ba. Kotu ta nemi Zara da Etta Bella su yi jawabin su a gabanta.
A watan Yuni 2019, malaman makarantar guda biyu sun bayar da jawabin kariya ga Adeboyega a gaban kotu.
Ɗaya daga cikin malaman da suka bayar da shaidar ta ce ta yi imanin cewa Adeboyega bai aikata wannan laifin ba, domin shi mutum ne mai mayar da hankali da hazaƙa a wurin aikinsa, daɗin daɗawa kuma ba shi da shishigi, kwata-kwata baya shiga sabgar da bata shafe shi ba.
Kajita, har da wani ta yi imanin ba zai aikata ba, sai ka ce wace a kowane lokaci tare suke.
Ita kuma ɗaya malamar ta furta cewa duk abubuwan da Bella ta faɗa zuki ta mallaci, domin duk an kitsa mata a cikin tunaninta ne. Kuma ba wani abu ne ya kawo hakan ba, face ilimin jima'i da mahaifiyarta ke koyar da ita.
Wannan shine hauka da naɗe-naɗe. Wai ɗan wake ya ga tubani. To tana nufin cewa mahaifiyar Bella ta yi barazana kashe ta ne, da har za ta sa ta shaci zance ta faɗa akan malaminta? Me ribar yin hakan?
Ga neman hanya dai, makaho ya so gulma. Ai, wannan jawabin nasu bai samu karɓuwa a gaban kotu ba kwata-kwata.
Mai shari'a Sibyl Waka ta furta cewa muhimman abubuwan da ake buƙata domin tabbatar da laifin keta haddi shine tabbaci da gamsassun shaidu cewa wanda ake tuhuma ya yi jima'i da yaro ko yarinyar da ba su wuce shekaru 11 da haihuwa ba.
Kuma a wannan zaman shari'ar, kotu ta gamsa cewa masu gabatar da ƙara sun nuna shaidun cewa hakan ta faru.
A ranar 24 ga watan Oktoba 2019, mai shari'ar ta tabbatar da Adeboyega ya aikata laifin da ake tuhumarsa da shi, kuma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 60 a gidan gyaran hali, can inda ba zai sake cutar da wani yaro ko yarinya ba.
Gaskiya dai Bella da mahaifiyarta Zara sun ciri tuta, saboda sun jajirce matuka gaya.
Tabbas, domin yabon gwani ya zama dole. Tarbiyyar da Zara ta bawa Bella ita ta ba ta damar yin wannan jarumtar.
Kuma bayan haka ma nutsuwar da Zara ta yi a lokacin da Bella ta faɗa mata abin da ya faru ba karamin taimakawa yayi. Domin da ta yi faɗa ko ihu ko makamancin haka, da ba mamaki Bella ba za ta samu ƙarfin guyar faɗa mata abin da ke faruwa ba.
Sannan kuma wannan koyarwar da Zara ta yi wa Bella akan sanin bangarorin jikinta da kuma cewa bai kamata kowa ya taba ta a wasu bangarorin ba, ya bayar da babbar gudunmawa don gano aika-aikar.
Wani abu da Zara ta yi da ya yi matukar burge ni shine gaggawar da ta yi wurin kai Bella asibiti. Domin hakan ya sa likitar ta gano ta'asar ta afku. Duk da dai, ciwukan sun fara warkewa.
Hakika Bella ta zama zakaran gwajin dafi. Domin duk da kankanta shekarunta, ta yi abin da wata mai yawan shekaru ma ba lallai ta yi ba. Ta bayar da shaida a kotu, kuma duk bayananta babu wanda ya canja.
Kuma gamsassun bayanan da ta bayar game da hoton da ta zana sun yi nuni da cewa abin ya wuce a ce wai a tunaninta ne kawai.
Gaskiya na yi matukar farin ciki da ya kasance cewa Zara ta saurari Bella a lokacin da ta faɗa mata abubuwan da suke faruwa.
Muna fata iyaye za su kasance masu baiwa ƴaƴansu damar faɗa musu duk wani abu da yake faruwa da su a kowane lokaci. Kuma za su saurare su da kunnen basira. Domin ba duk lokaci ne yara suke faɗar abubuwa marasa ma'ana ba.
Gaskiya ne gwangwazo. Waɗansu lokutan waɗannan maganganu barkatai da yara suke yi suna kasancewa akwai gaskiya a cikinsu.
Daga ƙarshe kuma, idan har ya kasance irin haka ta faru da yaro ko yarinya, a hanzarta zuwa asibiti mafi kusa domin likita ya yi gwaje-gwaje sannan a kai rahoto wurin hukuma.
Ƙwarai kuwa Rabi'a. Domin barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Kai rahoton zai iya ceto rayuwar wani ko wata daga afkuwar irin haka. To masu sauraro, dama an ce laifin daɗi ƙarewa. Don haka ku kasance tare da mu a mako mai zuwa, inda a wannan karan za mu kawo muku labarin yadda jerin gwanon kashe-kashe a wani birni ya jefa mutanen garin cikin ruɗani da halin ƙaƙanikai.
A kowane lokaci, muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 0818230134. True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji. Wacce ta ɗauki nauyin shiri, Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagbado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu.